Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litini 27 ga watan Disamba. A cikin shirin za a ji matakin da wasu hukumomi ke daukawa a Najeriya na yaki da abubuwan da kan haddasa matsalar yoyon fitsari ga mata.
Muna yaki da wannan jahilcin kada mata kada maza su dinga cewa suna fadin mata gaban su, wai suna masu kaciya su hana su yoyon jin dadin abin da Allah ya riga ya shirya musu.
To ko me yasa su hukumomin jamhuriyar Nijar ma suka tashi tsaye wajen taimakawa mata masu fama da matsalar yoyon fitsarin?
Wanda ya neman mace lahiya, kawai ya neman ma duka kasa lahiya ne, saboda kowa ya sani mace ita ce ke bada rayuwa.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin zauren matasan BOA wanda Nasiru Adamu Izikaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Tare da fatar an wayi gari lafiya. Mahukunta a gabashin Kongo sun sanar da kafa dokar hana fita da yammaci da kuma sabbin shingayen jami'an tsaro, suna kuma kira ga majami'u gidajen abinci da kuma otal-otal da su kara kaini wajen tabbatar da tsaro sakamakon harin kunar bakin wake na farko da aka kai a yankin. Maharin ya kashe wasu mutane a daren Asabar a lokacin da ma'aikatan suke cin abinci a wani gidan abinci a birnin Benin a ranar Kirsimeti. Magajin garin Benin na Sis Muteba ya gargadi masu manyan wuraren zama a garin cewa ‘yan ta'adda na iya sake kai wani harin. Ya bukace su da sanya jami'an tsaro da na'urorin gano karfe a bakin iyakokin shigarsu. Garin Benin dai ya dade yana fuskantar har-haren ‘yan tawaye, amma kungiyar IS da ke lardin tsakiyar Afirka ta fara daukan alhakin tashe-tashen hankalin a yankin. Faransa ta sami fiye da mutane 100,000 da suka kamu da cuta a cikin kwana guda a karon farko tun bayan barkewar cutar COVID-19, sun ninka har sau biyu a cikin watan da ya gabata, fiye da mutane 1,000 a Faransa da ke dauke da kwayar cutar sun mutu a cikin makon da ya gabata, wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu ya haura 122. Gwamnati za ta gudanar da taron gaggawa a yau Litinin domin tattaunawa a kan mataki na gaba. Wasu masana kimiyya sun bukaci gwamnatin ta Faransa da ta jinkirta komawa makaranta bayan hutu ko kuma sake sanya dokar taɓaci. Amma gwamnati ta mai da hankali kan rigakafi a yanzu. A Belgium kuwa masu fasaha da sauransu sun nuna rashin amincewarsu da sabon takunkumin da gwamnati ta kakaba, wanda suka ce rashin adalci ne kan masana'antun al'adu, tare da barin kasuwannin ababen bikin Kirsimeti masu tayar da hankali su kasance a buɗe. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Colombia. Shugaban NATO Jens Stoltenberg ya nemi taron majalisar NATO da Rasha a wata mai zuwa, ya kuma tuntubi Moscow don samun halartar taron, in ji kakakin kungiyar ajiya Lahadi. Stoltenberg ya ce sau da yawa a cikin 'yan watannin nan ya yi ta yin komawa tattaunawa da Moscow ta wannan hukumar wanda aka kafa a shekara ta 2002, amma a halin yanzu ba ta aiki saboda rikici a Ukraine. Amma hukumomin Rasha ba su mayar da martani mai kyau ba.
To gaida Yusuf, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya zamu nufi Najeriya inda hukumomi ke hada kai da kungiyoyi wajen yaki da abubuwan da kan haddasa yoyon fitsari ga mata wato salishin fa ashaka gare ka
a bana jihar da magaran ce ta karbi wannan aiki a babbar asibitin Aihuwa wato Mary Amfan tanan da magaran inda kwararrun likitoci fiye da 40 suka hadu don yi ma mata fiye da 50 aikin na yoyon fitsari wannan jihar da magaran Alhaji Lawwali Ahmadu Madugu da ya jagoranci wannan gangami ya jinjina ma likitocin ayunin
wannan ciwo wanda take ba mata wahala wanda ake cewa da Hausa ciwo na yoyon fitsari wannan ekip mun zo mu jinjina musu ga aikin suke nan suna yi saboda kawai da nace wanda ya neman ma mace lahiya kawai ya neman ma duka kasa lahiya ne kawai tun saboda kowa sani mace ita ce ke ba da rayuwa in an ka taimaka musu suka samu lahiya kenan duka zara'a da duniya ta samu lafiya bisa ga wannan muka tsara ba su karfin gwiwa muka tsara jinjina musu saboda aiki ne wanda su ma sun sani sai kwararre
UNFPA na da babbar hulɗa da ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger hakan ta sa ya dauki nauyin aikin waɗannan mata masu yoyon fitsari in ji jagoran na babbar asibitin haihuwar ta Mary Amfan Dr. Umaru Garba Sule
mata ne wanda suke da yoyon fitsari ake tara su kowane kamar wata shida haka tsari ne na ministan kiwon lafiya da abokan hulɗa UNFPA su ne suke ba da tallafin da kowace shekara ko nota shida ai a maradi ko a tawo ko a da magana tunda ja uku na gudu zai san da marafan babba wannan gamin kuma mata 50 ce aka tara anan aka ma aiki da abokan hulɗa ta ministan kiwon lafiya ne fi a dalilin wannan aikace aikace da ake nema ta masu yawa dai a kariya yau da gobe santa kin al'umma tana matsewa sai suka gina wani daki wanda ya kamata a musu aiki a sasu
ita ma daga nata waje uwar gidan shugaban kasa Hajiya Hadiza Bazum ba ta yi kasa a gwiwa ba ta kawo rata tallafi ga waɗannan mata tare kuma da sauran kungiyoyi abokan hulɗar jamhuriyar Niger.
Premier Dam ita ma ta ba da nasu taimako na ton biyu na shinkafa da ton guda da rabi na haji. Akwai kuma abokan hulɗa su ma na kusa domin iya sa ido kulawa ta su ma sun ba mata cicit ko wace za a gama mata wani kumshi haka da wasu abubuwa da ya dace gare ta.
Kamar yadda ta alkawarta daga nata waje majalisar mashawarta ta jihar da magaran ta ida cika alkawarinta in ji Dr. Umaru Sule.
Shugaban kwasar regional kuma duka da cikin nashi tsarin to kayan wannan ɗakin ne shi presidentin kwasar regional da ya ɗauki alkawari shi zai sama ɗakin gadaje da duka kayan cikin ɗakin shi ne wannan gadajen da matsalolin da kuka an bada kuma sai kawo tallafi na abinci da da an musu aiki ta ce kwana 14 suke barin nan dan da shi kuma ya ga kamar ban mu da inda zamu laƙe kaya a cikin gidan kaya wata babban mangaza wanda zamu sa duka illa irin kayan da muke samu mu je mu aje su
yanzu haka dai ana iya cewa irin wannan gangami yana tasiri kasancewar a koyaushe mata daga ƙauyuka wanda can ne aka fi samu mata masu yoyon fitsari na ziyartar wannan babbar asibiti ta Aihuwa ta nan jihar da magaran inda suke karɓar magani ko kuma a yi musu aiki Tamar Abari murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
to sai amana aikin gafara wannan rahoton kabar ne na Najeriya wanda dama shine labarin mu na biyu amma in mun zo ga na biyu za a ji labarin na Najeriya mun gode yanzu kuma ga yitsu da kashi na biyu na labaran duniya
kungiyar agaji ta Save the Children ta ce ta dakatar da ayyukanta a jihar Kaya mai fama da rikici a Myanmar bayan da wasu ma'aikatanta biyu suka bace a wani hari da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 30 da suka hada da mata da kananan yara da yawa tare da kona gawar gwakinsu ma'aikatan biyu na tafiya garuruwansu ne domin hutun karshen shekara a lokacin da rikicin ya ritsa da su a jihar Gabas in ji kungiyar Save the Children a wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya muna da tabbacin cewar an kaiwa motar su hari tare da kona su a cewar sanarwar a ranar asabar din da ta gabata ne yan adawa suka zargi sojoji da suka kwace mulki daga hannun gwamnatin farar hula a watan Fabrairu da laifin kisan gilla da aka yi a ranar Juma'a a kusa da ƙauyen Musa na garin Hafruso kakakin gwamnatin mulkin soji General Zau Mutton bai amsa wayarsa ba a ranar Lahadi kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tantance bayanin harin na ranar Asabar daga wani mazauni yankin da rahotannin kafafen yaɗa labarai da kuma wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama a yankin. Kafofin yaɗa labaran gwamnati sun ruwaito cewa sojoji sun yi lugudan wuta tare da kashe wasu ƴan ta'adda da makamai da ba tantance adadinsu ba da dakarun ƴan adawa masu ɗauke da makamai da ke yaƙar gwamnatin sojin. A yayin da cutar Omicron ke ƙaruwa, jami'an kiwon lafiya na jihar New York sun ba da rahoton ƙaruwar yara da ke kwance a asibitoci. Kamar yadda fadar White House ta yi alkawali a ranar Lahadi don magance ƙarancin kayan gwaji na COVID-19 a Amurka, ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar New York ta yi gargaɗin hanzari na cigaba a asibitocin yara masu alaƙa da COVID-19 a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a. A birnin New York an gano ƙaruwa har sau 4 na yawa a cikin asibitoci a sanadiyar cutar COVID-19. A tsakanin yara masu shekaru 18 zuwa ƙasa tun daga ranar 5 ga watan Disamba zuwa cikin wannan mako da ake ciki, a cewar wani rahoto.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu nufi Najeriya, inda hukumomi suka hada kai da kungiyoyi wajen yaki da abubuwan da kan haddasa yoyon fitsari ga mata. Sale Shehu Ashaka gare ka.
Mata ke gangamin yaki da al'adar yi wa mata kaciya cikin sabon yunkurin kawo ƙarshen al'adar da kan yi wa matan da aka sanya aukawa illan dindindin. Wannan gangami da matan suka yi a ƙauyen Kwali da ke yankin babban birnin tarayya Abuja can kusa da iyakar jihar Kogi ya maida hankali kan ƙarawa unguwar Zoma ilimin kula da matan da aka yi wa kaciya in sun zo haihuwa. Masana daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta Abuja sun bugaci jami'an unguwar Zoman suke garzayawa da irin matan asibiti maimakon karɓar haihuwar a gida. Kaciyar dai, inji masana, akan yi ta ne da zimmar hana matan fasikanci kamun su yi aure, wadda hakan kan juye ya zama babbar illa. Ms. Comfort Mahadi jami'a ce mai kula da daidaito a tsakanin jinsi ta hukumar lafiya matakin farko a Abuja.
Wallahi goma muna yaki din nan dubungu yana sa mata suna mutuwa, yara kuma suna halakawa. Wata mata ma an yi mata maban da aka kaje auren ba ta iya sakewa mai gida, rikici zai zo a cikin gida, kuma lokacin haihuwa kuma akwai wahala, wani na fita cikin haihuwa nan ko kuma ta mutu ko kuma ta ya wage inda za na tana yoyon fitsari tana yoyon kashi ba namijin da zai so ya aje mace a haka. Shi yasa muna yaki da wannan jahilcin, kada mata kada maza su dinga cewa suna kwaɗe ma mata gaban su, wai suna hana su, suna masu kaciya, su hana su don jin dadin abin da Allah ya riga ya shirya musu, don kuma kai kada su tafi suna nan suna iskanci.
Shin kin taba karo da wata mata da aka wa kaciya ta zo haihuwa ta samu wani matsala?
A da yawa irin su, wallahi ka ga lokacin da suna kan cewa yaro ya so kai ya so ka dan haihu, ka ga damuwar su kai kanka ba za ka ji dadi ba, ga kuka, ga kiran Ubangiji Allah ya taimake su wannan. To wani lokacin ma wajen mu da muka gane da sodin muka kai su ana masu fyaɗe a cire yaro, amma wanda ba gane ba da kiya cikin kankara da zai ga haihuwa ai kuma ka sani mutuwa kenan.
Samun ƙarin irin wannan mata da aka yi wa kaciya a asibitoci ya sanya zama wajibi a shirye irin wannan taro na musamman a karkara. shine jigon jawabin shugaban hukumar kiwon lafiya matakin farko na Abuja Dr. Rulwan Muhammad
kowane shekara tun shekara 2003 da gwamnatin tarayya ta gane cewa mutane a Najeriya da kasashe 28 ana yin wannan al'ada din saboda a rage yanayin sha'awa na mace kafin ta yi aure ko kuma bayan ta yi aure to sai aka ce to kowane shekara ya kamata a rika tunawa da wannan a rika dubawa a ga ko an yi musu har yanzu to a yanzu haka nake ga maka ko waɗanda matan da suke zuwa asibiti an ga suna da wannan abu har yanzu shi sa muka ce ya kamata mu nemo ungozawa da muka suke nan anan Kwali area council da mu je kowane area council amma wannan da suke nan Kwali mu fara da su don an bi samun abun anan gari anan wannan area council shi sa muka zo muka fara da nan gari
kunya ne irin matan da suka samu irin wannan illa kasa ba a gano su cikin lokaci sai lamarin ya ta'azzara Salih Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Nigeria
to kai da Sali kafin mu ci gaba a tsayin shakata da wannan
sakandani kanan alizaki lalla raba mai mota dojo kanan alijan yaro da san kalife na daraba
to yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Nasiru Adamu Ifikaya ya shigo da shiri na gaba
domin fa'are wanda har jisi da yawan barna ba kariya
Arewa a yau wasu sauraro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a wannan shiri zamu ci gaba da duba yadda illar sace dalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya musamman ma Arewa maso yamma kamar yadda muka faɗa a baya shin jami'ar Greenfield sakandaren gwamnati ta kankara makarantar ilimin gandun daji ta Afaka sakandaren gwamnati ta Yauri kwalejin fasaha ta Nuhu Bamalli ga misalai nan da dama na yadda masu satar mutane sukan jide dalibai su shige da su daji don neman kuɗin fansa menene laifin daliban nan ne da tamkar an yi zuru an kyale su da takeici haka nan shirin zai duba sharhin yadda Arewa take a gabani har zuwa shekarun 1980 tsohon ma'aikacin gwamnati Mr. Fred Manjak zai shigo shirin
Arewa zaman ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai
ga kishi na farko na sharhi daga masanin kimiyyar siyasa da jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa
ba za a ce kowa izama jami'in tsaron kansa ba duk da cewa wasu gwamnoni sun ambaci haka in ce mutane su tsare kansu amma kuskure ne saboda wannan yana nufin gwamnati ta kasa hukumomi sun kasa kuma ba daidai bane hukumomi su fito karara su ce sun kasa aiki kuma suna zaune a madafin iko ba tare da sun sauka ba kuskure ne sannan wannan yana nufin kowa ne mu makami ya rike kuma yayin da aka ce makami yana hannun ko mai mafiya yawan al'umma wata sabuwar barazanar tsaron ce a cikin al'amarin saboda ka shi ma ba daidai bane haƙƙin nan yana nan in dai suna kan madafin iko haƙƙin su ne su kare al'umma kuma wajibin su ne in dai har tsautsayi isa har an kama mutum kuma ba yanda za a yi an biya kuɗin diyya sannan a sako mutum wajibin hukuma ne ta biya kuɗin diyya ai abin da isa ma aka ce idan an yi kisan kai a biya diyya ai dan kada a kuma yi gaba saboda haka gwamnati idan tana biyan wannan kuɗin diyyar za ta ga gwammama ta samar da abubuwan tsaron da da ba ta samar ba don a daina yin a daina satar mutanen amma ba za ta yiwu ba ta samarwa da jami'an tsaro kayan aiki ko ba ta samar da isassun jami'an tsaro ba ko ba ta samar musu da horo ba saboda tana korafin ba ta da kuɗi kuma ta ki ba da kuɗin diyya kuma ta zauna kan madafin iko ba daidai ba ne saboda haka wajibinta ne ta tsaya ta yi in kuma ba ta yi ba wajibin al'umma ne su canza wannan gwamnatin a zabe na gaba
wato duk ya nuna duk jihar da tsautsayi ko kaddara ta sa aka sace yara a makaranta ita gwamnatin ko hukumar wannan jihar ta yi tsayin daka ta ga an dawo da yaran makaranta ko wajen iyayensu
lallai dole ta yi tsayin daka ko da kawai yana nufin sai an biya kuɗin diyya ne dole ta biya zafin biyan kuɗin diyyan shi zai sa ta ɗauki matakan da gobe ba za a kuma sace yaran ba amma yanda suke shakulatin bangaro yanzu suna bari iyayen yara suna hada taro da wanda ce kwandala da fucika a yaren zamani suna kento yayan su wannan ne yake da tsawa su ji kaman ba komai su zaman su da basu dauka matakan da suka can da suka kamata ba sannan kuma wannan ne yake sawa masu garkuwar su da zuwa su garkuwa saboda an bar hanyoyin da za su garkuwar a bude amma in an ji zafin kudin da aka biya na diya ba wai dan ana son a taimake abin nan ba a dan gwamnatin ita ma ta ji a jikinta shi yasa a tsari na musulunci aka wajabta cewa duk sanda aka kama wani aka rike aka ce sai an biya diya to dole gwamnati ta biya
saboda duk wannan wasu suna cewa ma ai tun lokacin da aka yi sasan nan ta 2014 ta makarantar Chibok din a Borno ya dace gwamnatoci a yankunan arewa duk su sa tsaro yadda ya kamata a makarantu
sosai ma sosai amma saboda kusan suna ga kaman sun ci bilis shi yasa basu dau wani matakai ba ko kuma suna zaton daga wannan shikenan ba tare da an dau wani mataki ba abin an daina kenan shi yasa basu dauki matakin ba shi yasa kuma abin ya ci gaba daga wannan makaranta a matsawacin daga wancan a matsawan nan amma yanzu da gumutai gumu gashi suna daukan matakin da tintin ya kamata a ce an dauke shi
duk da duka ba wai fatawa muke ta bangaren batun addini ba amma akwai masu ra'ayin idan ba ma ɗaliban ba ma in aka kama mutum kawai shikenan a bar shi kawai ya dogara ga Allah in ƙarshen kwanansa ne shikenan Allah ya sa kuma zai fito shikenan kawai ba sai an tattauna da kowa ba ma
a ko kadan ba daidai ba ne wannan kuskure ne musulmi ba yadda za a raba shi da hararo na sukan musulunci wajen ba da fatawarsa ko wajen amsa wata duk wata tambaya
dakata nan doctor sai shiri na gaba in Allah ya kai mu Mr. Fred Manjak, tsohon dan jarida ne da ya aiki zuwa cibiyar ƴan jarida ta ma'aikatar labaru ta tarayya, inda ya fara aiki tun farko a gidan rediyon Bauchi wato BRC. Daga na kai masa sauyin wajen aiki har ya ritaya. Yanzu a matsayinsa na mai karar fansho ya tuna baya.
Arewa na ida sun shirya da kuke na arewa a yau. Amma na cikin takaici da bakin ciki. Da arewa da na sani ya bambanta da na yanzu da mutum guda zai yi magana arewa kowa ya yi nada amma yau arewa ta zama karazbe na iya tunawa lokacin da nake diploma a University of Jos ina shekara na biyu na gamawa da wani abokina ya ɗauke ni muka je Kaduna da muka je Kaduna da yake mini muke gidan a kan katina muka je muka same shi ga taburma mutane sun zauna a ciyar da muka je muka yi gaisuwa bai ba a rufe ba ba wanda ya rufe maka je muka je muka gaishe shi da ya gani ya ce ah wane daga ina na ga mata inda na fito ya ce mini ya lura cewa ina cikin hali na gurguntaka yake ne ah kai kam daga kana menene da ke ah to lurai ba mai bara bane sai yake ne da ni sai ke masa to ina ba abun da nake ne ina aiki wuri kaza na zo nan karatu a Jos amma in sabi partial in sabi yake ne partial da ke masa ne nake nufi da partial sai masa ba a biya mun kudin makaranta ba amma da salary na yake ya yake a arewa nan yake kware kana mutumin arewa kana aiki da gwamnatin arewa yake kware zulum yake ka ku ka gama yake ko ka gama ka zo dan biya maka wannan wahala da kasa bai dauki waya ba shi addressin DM na tantara dan kare da kare kai ga haka saboda haka ire-iren arewa mutanen arewa irin wa'annan kamata yi da mutane su dauki darasi ta wajen su abinda suka yi su dauka kashi arewa ta ci gaba yadda take akwai mutum daya da yi wani abin da ya zama mun a rawan gani kaga yaya Ali Ahmad lokacin da yake barin sabis sun nasiru ayar rufayi da Obasanjo suka ce za su kace civil service. Kalmar biyu yayi yake ba ta yi wa. Kalmar biyu din nan bai sake fadan komai ba sai da ƴan jarida suka ji shi. Kace ya ce ba ta yi wa. Ta yaya? Sai yake a duk duniya ko a karatun da yi bai taɓa jin inda civil service za a rushe ta. Sa'annan aikin gwamnati ta hannun consultant ta ba ta yi wa. Wanda gaskiyansa ne, wanda ba zai yi ba. In ka ɗauki malami a primary yana consultant, in ka ɗauki soja yana consultant, ba zai yi ba. Akwai hanyoyi da yawa, fannoni da yawa na aikin gwamnati da ba za ka iya tashi a wai consultant. Ka to consultant ya zai maka. Wani consultant ɗin ma bai san abin da yake ba.
Ba su raro da wannan za mu dasa aya, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon sharan. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To shirin Arewa a yau kenan da ya taɓo muradun matasa kai har ma da manya a madadin shirin zauren matasan VOA da wanda shi Nasiru Adamu Alhikaya din ne ma ke gabatarwa. Yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar da Vanguard. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard na cewa yanzu haka wasu jigajigan fadar shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari sun kamu da cutar coronavirus. Jaridar Vanguard ta bayyana cewa kama daga babban dogarin shugaban kasa Muhammadu Buhari, Kanar Yusuf Dodo, da babban jami'insa na tsaro Aliyu Musa, da kuma babban jami'insa na yaɗa labarai Garba Shehu, da ma babban sakataren fadar shugaban kasa Tijjani Umar, dukkaninsu sun kamu da cutar ta coronavirus. Sai dai da jaridar Vanguard cutar ba ta yi tsanani ba, gani yadda tun farko manyan jami'an sun karbi allurar coronavirus. Ita kuwa jaridar The Nation kamar sauran jaridun duniya ta bayyana cewa dan gwagwarmayar yakin neman yancin kai da kuma kawo ƙarshen mulkin wariya na Afirka ta Kudu Archbishop Desmond Tutu ya rasu. Jaridar The Nation dai ta bayyana cewa a shekarar 1931 ne aka haifi Desmond Tutu a ƙasar ta Afirka ta Kudu, kuma a shekarar 1984 ya karbi lambar yabo ta Nobel na zaman lafiya dangane da rawar da ya taka wajen tabbatar da samun yancin bakaken fata a ƙasar Afirka ta Kudu ta bin hanyar lumana. A shekarar 1986 dai an zabe shi a matsayin bakar fata na farko a matsayin Archbishop na birnin Cape Town. Tuni dai shugabannin kasashen duniya suka fara aikewa da sakonsu na ta'aziyya, ci kuwa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inda ya miƙa ta'aziyyarsa ga shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa da sauran 'yan kasar ta Afirka ta Kudu. Sai kuma jaridar Tribune. Jaridar Tribune da ta bayyana cewa rundunar 'yan sanda a jihar Imo ta bayyana cewa ita ce ta kama wucin wasu da ke zama sarki na tsohon gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha. Kwamishinan 'yan sandan jihar Imo Rabiu Husaini ya tabbatar wa manema labarai cewa rundunar 'yan sandan jihar ne ta kama shi, ba wai sace shi aka yi ba kamar da aka baza a kafofin yaɗa labarai na zamani. Sai kuma jaridar The Guardian. Jaridar The Guardian da ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na aiki da sakon fatan alheri ga miliyan al'ummar musulmai na ciki da wajen Najeriya dangane da bikin Kirsimeti da aka gudanar a ƙarshen mako. Shugaba Buhari ya kira ga al'ummar Kirista da su koyi da kyawun halaye na Annabi Isa alayhi salam wajen gudanar da mu'amalolinsu da kuma harkokin cigaban kasa. Ya yi amfani da damar dai wajen jaddada ƙudurin gwamnati na cigaba da samar da kariya ga al'ummar ƙasa da kuma tabbatar da walwala da jin daɗin al'ummar Najeriya. Ita kuwa jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanzu gizo na cewa babban bankin tarayyar Najeriya CBN ta sha alwashin ɗaukar matakai na rufe duk wasu kamfanoni da ke ba da bashi ba tare da izinin hukuma ba. Bankin Najeriya na cewa ya da matuƙa dangane da yawaita wasu kamfanoni da ke ba da bashi ta kafofin sada zumunta. Babangida Primary Amurka daga Najeriya.
Kuma sauraro ba za mu iya kawo muku labaran duniya a takaice ba da wannan muka zo ga shirinmu na wato hansi karshen sa sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa ya karanto mana labaran duniya sai kuma shi Dumbe Hamza wanda ya bada umurni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba nake cewa sai anjima wassalam.